sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 7 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, jiragen yakin Isra'ila sun buge wasu wurare guda biyu da tauna a zirin Gaza, wanda ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce martani ne ga harin bama-bamai da aka yi su kamar balan-balan da aka cillo daga zirin Gaza din zuwa Isra'ila. Rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya, inda sojoji daga kasashen biyu suka yi ta arangama shekaru da dama, a cewar ma'aikatan sojin India. Hukumomi a Australia sun ce an samu kamuwa da COVID-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau Asabar, galibi a jihar New South Wales, inda aka gargaɗi mutane da su zauna a gida domin takaita yaduwar sabon nau'in cutar coronavirus ta Delta.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabuwar gwamnatin rukun kwarya ta kasar Mali ta daidaita da makwabciyarta jamhuriyar Niger, wanda aka samu rashin jituwa a kwanakin baya.
Yace tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa, amma kuma suna tare wuri guda. A halin yanzu wannan magana ta wuce.
A Najeriya kuma cibiyar nazarin dabaru da ilimi ta kaddamar da wani dandali na mata wanda zai rika wayar da kan al'umma kan batutuwan da ke damun su da neman mafita.
Da cikin gida mu fara ba yaranmu, iyayenmu bayanin wannan abu. Ya kamata mata na Najeriya su fito akan wannan matsala, su yi magana da murya daya.
Sannan muna tafa da rahoto kan kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya General Ibrahim Badamasi baban gida mai ritaya kan shekarun mutanen da ya kamata a zaba, wanda ya tada kura. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jiragen yaƙin Isra'ila guda biyu sun buge wasu wurare guda biyu da suka auna a zirin Gaza, wanda ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce martani ne ga harin bama-bamai da aka kera da balan-balan da aka cillo su daga zirin Gaza zuwa Isra'ila din. Harin sojin Isra'ila da ya fada a cikin harabar ma'aikatar sojin Hamas, kuma inda ake jefo bama-bamai na balan-balan zuwa Isra'ila, ya tada wuta akan filin gona, kana ya lalata amfanin gona. Sai dai ba a samu labarin asarar rayuka a Isra'ila ko Gaza din ba. Nan take babu wasu kalaman martani daga bangaren Hamas. Kafafen yada labaran Isra'ila sun ce wuta guda hudu ne bama-baman na balon suka tada a jiya Juma'a da rana a wasu wurare da ke kusa da zirin Gaza. Rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya, inda sojoji daga kasashen guda biyu suka yi ta arangama shekaru da dama, a cewar ma'aikatar sojin India. Ko da yake sadarwar na zama nasara ne da aka samu wurin warware takaddamar iyakar da ta gurbata dangantakan kasashen biyu na Asiya, amma duk da haka da sauran rina aka ba. Janyewa daga Gogra da ke gabashin yankin Ladakh shi ne zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara. Sai dai hakan na zuwa ne watanni shida bayan da sojojin India da na China suka fice daga yankin kogin Himalaya, inda rikicin tsakaninsu ya fi muni shekaru da dama, ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Australia sun ce an samu kamuwa da COVID-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau Asabar, galibi a jihar New South Wales, inda aka gargaɗi mutane da su zauna gida domin takaita yaduwar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Delta. Da yake jawabi ga manema labarai a Sydney, ministan New South Wales Brad Hazard ya ce jihar ta samu mutane 319 da suka ɗauki cutar a yankin tsakanin sa'o'i 24, adadi mafi yawa da aka taɓa samu a cikin wuni guda a nan South Wales tun lokacin da annobar ta ɓarke. Ita ma makwabciyar jihar Victoria ta samu sabbin kamuwa 29, adadi mafi yawa a wannan shekaran, bayan da jihar ta ayyana dokar kulle na kwanaki 7 a farkon wannan mako. Shugaban jihar ta Victoria Dan Andrews shi ma ya gargaɗi mutane cewa za su iya barin gidajensu ne kawai idan suna da wani aiki mai muhimmanci da za su gudanar, ko sayan kaya, ko kula da lafiya, ko kuma zuwa wurin allurar rigakafi, ko kuma mimmiƙe jiki na sa'o'i biyu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce a yau Asabar kasar Thailand ta samu sabbin kamuwa 21,838 da kuma mace-mace 212 a cewar bayanan kwamitin yaki da COVID-19 na kasar. A nan Amurka kuma fadar White House ta faɗa a jiya Juma'a cewa kasar ta tabbatar a hukumance cewa ta yi wa rabin al'ummanta rigakafi. Godiya dai na zuwa ne ga karuwar allurar rigakafi a makon da ya gabata. A shafinsa na Twitter, Director na tattara bayanan COVID-19 na fadar White House Cyrus Shepard ya ce ya zuwa jiya Juma'a an yi wa mutane 821 rigakafi a wannan mako.
Jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin rikon kwaryar ƙasar Mali ta aike da wani manzo na musamman zuwa jamhuriyar Nijar domin yi wa shugaba Muhammad Bazoum bitar halin da ake ciki dangane da shirin mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya tare da neman shawarwarinsa, abinda ke nufin kawo ƙarshen saɓanin da aka fuskanta a kwanakin baya tsakanin gwamnatocin kasashen biyu. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sule Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ministan harkokin wajen kasar ta Mali Abdullahi Diop ne gwamnatin rikon kwarya ta aiko dauke da abin da ya kira sakon shugaban Mali Kanal Asimi Goita da nufin yi wa shugaban kasar Nijar bayanin halin da kasar ke ciki wata guda bayan kafa sabuwar gwamnati. Sannan ya yi amfani da wannan dama don neman shawarwarin shugaba Muhammad Bazoum a shirye-shiryen zaben da zai mayar da mulki a hannun farar hula.
Le président Assimi Goïta qui m'a chargé de lui porter un message.
Ta wani bangare wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar ta Mali na matsayin wata hanyar gwadawa duniya cewa daga yanzu rikicin da ya kunno kai a kwanakin baya tsakanin kasashen biyu bayan da shugaban kasar Niger ya soki sojojin Mali ya zo karshe.
Même la langue et les dents se battent mais ils restent au même endroit.
Yace tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa amma kuma suna tare wuri guda. A halin yanzu wannan magana ta wuce domin shugaba Muhammad Bazoum shine shugaban kasa na farko da ya kira shugaban rikon kwarya a waya jim kadan bayan da aka kai masa hari ran sallah. Kuma a yau shi ya aiko ni wajen shugaba Bazoum. Akwai tarin kalubale da ya kamata mu tunkara a maimakon wani batu na daban. Ina ba ku tabbacin dukkanmu muna yi ne domin al'ummomin kasashen mu biyu, saboda haka dole ne mu zauna tare.
De vivre et de travailler ensemble.
Ministan harkokin wajen Nijar Hassou Masaoudou ya jaddada girman hulɗar da ke tsakanin waɗannan kasashe biyu makwabtan juna.
Les relations entre le Mali et le Niger.
Yace hulɗa tsakanin Nijar da Mali abu ne da ya wuce inda ake tsammani. Ba abin da zai iya raba wannan alaka, saboda haka wannan hulɗa za ta ci gaba. Alƙibla guda muke kallo domin matsalolinmu iri ɗaya ne. Kalubalen da ke gabanmu guda ne. Za mu haɗa ƙarfi mu yaƙi abokan gaba musamman 'yan ta'adda. Damuwarmu kawai a halin yanzu mu ga an gudanar da rikon kwaryar Mali cikin kyakkyawan yanayi. Kasar Mali mai fama da mamayar kungiyoyin ta'addanci yau shekaru da dama ta fuskanci juyin mulki biyu a tsawon watanni uku kacal. Abinda shugaba Muhammad Bazoum a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba Macron na Faransa a watan jiya ya ce bai dace ba, domin alama ce da ke nuna sojojin Mali sun faye kuɗin mulki a maimakon neman hanyoyin warware matsalar tsaron da kasar ke ciki. Furcin da Kanal Asimi Goita da makarrabansa suka ce ba su ji daɗinsa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labarin duniya kashi na biyu.
Asabar yar kasar Kenya Perez Jachirchir mai wasan guje-guje ta lashe zinari na Olympics a wasan tsirin fafalaki na mata a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da kuma dakiku 20. Abokiyar wasan ta yar kasar Kenya Brigid Kosgei ita ce ta zo ta biyu a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da dakiku 36 inda ta samu kyautar azurfa. Ba Amurkiyar na Mole Seidel ita ce ta zo ta uku a cikin sa'o'i 2 da mintuna 27 da dakiku 46. Masu shirya wasannin Olympic sun fara tsirin fanfalakin matan ne da misalin karfe 6 na safe sa'a guda kafin lokacin da aka shirya yin wasan, a wani kokarin kaucewa tsananin zafi yayin wasan. A farkon fara gudun tsirin yanayi na da kyau, kana karfin zafi a wannan lokaci bai wuce ma'aunin degree Celsius 25 ba. amma kafin a kammala tsirin zafin rana ya kai kusan digiri Celsius 30. Kimanin 'yan wasa 15 cikin 88 ne suka gaza kai labari a tsirin da aka yi a garin Sapporo da ke gabar teku mai nisan kilomita 1,100 arewa da birnin Tokyo. A ƙarshe, rikicin tigiri da ke ci gaba da bazuwa a fadin Habasha ya ƙara muni a jiya Juma'a, yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce a yau Asabar sojojin yankin za su kaddamar da hare-hare a kan sojojin tigiri da suka shiga yankin kanin suka kwace wani gari da hukumar ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta buɗe wani wurin yawon buɗe ido. Wannan ne lokacin da mutane a Mahara za su murƙushe kungiyar 'yan ta'addan, inji Sema Tiruni, shugaban zaman lafiya da tsaron yankin, yana faɗa wa kafar yaɗa labaran gwamnatin yankin. Ya ce wajibi ne kowa ya fito ya kare kansa. Da yake mai da martani, mai magana da yawun sojojin Tigiri, Gida Chawreda, ya faɗa wa Associated Press cewa suna marhabi da wannan batu. Rikicin da yana barazana ga zaman lafiyar kasar mafi yawan al'umma ta biyu a nahiyar Afirka, inda tuni aka kashe dubban mutane a cikin yaƙi na watanni 9. A wata hirar waya, Getachew ya ce sojojin Tigiri sun ratsa a yankunan Amhara da Afar a 'yan makonnin nan ne a wani yunkurin karya shingaye da gwamnatin Habasha ta sanya wa Tigiri. Dubun dubatar mutane na fama da yunwa. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun tura wata tawagar manyan jami'ai zuwa ga gwamnatin Habasha domin kira gare ta ta bada daman ƙarin shiga da aikin jin kai.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani mataki na lalubo bakin zaren matsalar rashin tsaro da al'ummar Najeriya ke fuskanta, inda mafi akasarin lokuta mata ke ta gayyara. Cibiyar nazarin dabaru da ilimi a Najeriya, wato White Ink Institute for Strategic Education and Research Nigeria, ta kaddamar da wani dandali na mata wanda zai rika taɓo batutuwa da ke cewa al'ummar ƙasar tuwa ƙwarya tare da nemo mafita. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
La'akari da yanda matsalar tsaro ke neman kai wankin hula dare a wasu sassan Najeriya, Brigadier General Sale Bala mai ritaya wanda ke zama shugaban cibiyar ya bayyana dalilin da yasa aka kikiro da wannan dandali.
Tunani muka yi akan cewa tashin hankali da ake samu kasan mu in aka koma tun kafin ma a kafa Jamhuriyar Najeriya, an dade irin wayannan abeban suna faruwa. Sai muka zo muka gane kuma da cewa iyaye mu mata da yara da nakasassu idan tashin hankali ya furu su suka fi horuwa, a kuma gwamnati da za a zauna a yi tunanin da za a kirkiro hanyoyin da za a magance waɗannan tashin hankalolin, ba a kawo mata, kuma mata su ne iyayenmu, su ne Allah ya yi su da zuciyar da za su iya magana cikin sanyi da zai haɗa kawunanmu. To shi yasa yau muka yi a nan White Ink muka yi shawaran cewa mu kawo bita na musamman wanda mata ne za su yi jagora kuma za su ba da furucin su akan yanda za mu samu haɗin kai a ƙasar mu, kowane irin kabila a ƙasar nan, duka masifar rashin tsaro duk ya shafe mu.
Aisha Osori wacce ita ce za ta ringa jagorantar dandalin da a wannan karan aka yi wa taki da yanda al'umma ke kallon abubuwan da suka shafi jinsi a matsayin shimfiɗa ga samun tsaro ga ƙasa, cewa take
wanda sun taru suna da tunani, so ni ma na ya kara min karfin gwiwa. Wannan bayani yana da kyau in muna yi akai-akai. Akwai mutane da za su ce mun cika magana a Najeriya, ba gaskiya ba mu irin wannan irin magana da mun yi yau. Abinda mun yi magana a kai da su mata za su iya yi a Najeriya a bayanin wannan kalubali, mun ce daga cikin gida mu fara ba yaranmu, iyayenmu bayanin wannan abu. Ya kamata mata na Najeriya su fito akan wannan matsala, su yi magana da murya ɗaya.
Ita ma matar tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, Hajiya Ireti Kingigbe, wacce ke cikin mahalarta taron, ta bayyana cewa
sai mun hada gwiwa, mun rike hannun juna, mun muka yi wallahi mun isa, amma ba mu hada kai ba. So ni yanzu ina ga duk matan Najeriya suna so komai ya canza, dole sai a hada kai, dole mu nemi hanya don mazan ne za su yi mana, ai ba za su yi mana ba, dole mu yi maka mu. So kadan mu din tsofaffin mata ya kamata mu fara janye ɗan yara musamman ya zamu gaskiya.
A cewar Hajiya Maryam Aliko Muhammad, sai da irin wannan taro na wayar da kan al'umma musamman mata a Najeriya, za a samu saukin matsalolin na rashin tsaro.
Wannan taro wanda aka yi, I think is very important don mata su gane cewa mu ne muke gida, mu ne muke sanin komai da suke tafiye tare da yaran mu. Yaran da suke kidnapping yanzu shekarun su ba za su wuce 17, 18, 19, 20 ba, duk ƴaƴan mu ne. Ba mun bari sun fi ƙarfin mu because ba ma iya musu magana, ko a'a muna ganin ba problem din mu bane, ko so ubayen su sun yi wasu abubuwa. So ina ga mata dole mu ce ma kanmu wannan problem din namu ne, mu tashi. Ko ƙabiya ya kankantan problem, ya kamata mu facing problem din nan, ni dealing da shi as women, ba sai mun jira maza sun zo sun yi mana magana ba. Dole ne we should have more of this. Mu tayi ci magana kaman an ce tsintsiya ne, ko in ka zare shi ba ta komawa. So in muna tayi inda ma dawa ba su gane cewa abinda muke ce ba, duk za su zo su gane.
Nan gaba dai dandalin na sa ran gayyato mutane daga kowanne mataki a fadin Najeriya don tattaunawa tare da neman mafita ga matsalolin da ke addabar al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, to za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya. Kalaman tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya kan shekarun mutanen da ya kamata a zaɓa na ci gaba da jawo hankalin al'umma a Najeriya. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya na cikin ƙungiyoyin da ke goyon bayan kalaman tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya, na ganin cewa 'yan Najeriya sun zaɓo shugaba mai jini a jika a lokacin zaɓe. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar waɗannan ƙungiyoyi, kuma ya ce Najeriya na cikin wani hali saboda ka tsoho ba zai iya da ita ba.
Da farko dai muna kallon wannan kalamai da iri maganganu ne ya yi su bisa cancanta da sanin ya kamata da kuma nauyin hankali irin na mutumin da ya shugabanci, ya san me wahalar shugabanci da ɗawainiyar da ke kan shugabanci. Magana ta gaskiya, halin da Najeriya ta shiga yanzu, samun mutum ɗan shekara 70 zuwa sama ka ba shugabancin ƙasar nan ba kai masa adalci ba. A yadda abubuwa suka lalace, rashin tsaro, rushewar tattalin arziki, rikici na ƙabilanci da addinanci, Boko Haram, abin yayi yawa. So da haka kana buƙatar mutum gogagge, jajirtacce, namiji mai jini a jiki wanda ƙwaƙwalwarsa bata gaji ba, jikinsa bai gaji ba.
Amma suna ganin wannan magana ta tsohon shugaban ƙasa siyasa ce tsantsa.
Kamar ya siyasa.
Saboda a haramtawa wasu zaɓe.
Ba haramtawa bane, magana ce ta gaskiya, ta kuma ƙasar ta shiga cikin rigimar da kana buƙatar mutum wanda zai iya rike ƙasar.
Sai dai kuma masana harkokin siyasa na ganin ba lallai bane shekaru kadai su zama ma'auni na shugaba na gari. Farfesa Aishau Ibrahim Ango malami ne a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jihar Kaduna, kuma yana cikin masu irin wannan hange.
Gaskiya ban san wani bincike da aka yi a karatun zamani ba da ya nuna tasiri ko rashinsa na shekaru a shugabancin ƙasa. Abinda da na sani, idan aka duba tarihi, masu kuma shekaru da marasa shekarun sun yi mulki a wasu ƙasashe daban-daban su ma, kuma an samu mabambantan sakamako. So ni a gani na abinda zai kawo shugabancin yayu kawai ba wai ya danganci shekaru bane. Kware wani sanin ya kamata da hagen nesa da kuma tausasawa da sanin yanayin ƙasa da kuma abubuwan da ya kamata a yi mata.
Ita ma dai gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da ke goyon bayan kada a baiwa 'yan samar shekaru 60 shugabancin Najeriya ta ce ko masu jini a jikan fuska fito takara to sai an zaɓa. Inji shugaban kwamitin ta na amintattu Nastura Ashir Sharif.
Ko a matasan da ake magana yanzu, sai mutane nagartattu waɗanda suke da tarihin rayuwarsu cewar sun yi wani abu na nagarta da nuna sanin ya kamata, ai su za mu su a gaba. Ba za a ɗauko mana raftaye ko 'yan tamori ko 'yan kama karya a ce a kawo mana su mu karɓe su, ba za mu karɓi wannan ba.
Tuni dai kalaman tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasu Babangida mai ritaya suka sa wasu 'yan ƙasa suka fara tsame sunayen wasu fitattun 'yan siyasa a Najeriya, amma dai waɗanda ake ganin alamun suna da sha'awa ta takarar shugaban ƙasa, ciki kuwa hadda irin su sanata Asiwa Jubola Ahmed Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar ɗin da ake ganin shekarunsu sun haura 60. Duk da ke shi Janar Ibrahim Badamasu Babangidan bai ambata sunan wani ɗan siyasa ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar Val mai fafutukan kiyaye hatsari a Ghana game da waiwaye da muka yi zuwa kasar Ghana domin duban irin matakan da hukumomin kasar ke dauka bayan sun gano mutane na asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar coronavirus. Isa Ali ya dauko mana bayani a makon da ya gabata inda ya kai batun dabaru da 'yan sanda suke dauka na toshe duk wasu hanyoyi da direbobi ke cogin takardun lasisi bayan an kwace takardun nasu domin jin kunnen su. Ga ci gaban hirar.
Akwai wani shirin da yanzu 'yan sanda sun ka ce za su duki shi ne in an ta kama matukin mota to sai a karbi takardar tuki license kenan. To wasu in an ka karbi wannan license sai su bi baya sai su je wurin 'yan sanda police station da banki kenan sai su ce wai takardar tuki su ta bace sai daga ai musu takarda su je su an shi sabu. To yanzu 'yan sanda na nufi cewa kamar yanzu in sun karbi wannan takardar tuki za su sanar da hukuma da ke kulawa da sha'anin license da motoci kenan shine DVL Driver and Vehicle License Authority na Ghana kenan. Yanzu za a sanar da su in ya so a dibiya takardar kai. So in ka yan sanda sun ka karbi takardar in ka bi baya ka je ka anshi sabu to kamin ka kai wurin ma ai an sa laifin da kai wurin to su an hana ka. To shi wannan muna ga kama indai ba sa cin hanci da rashawa ciki ba an kai tafiya yanda ake so ina ga nan dai da gaba ba mu yi hana hasari dai amma muna da imani cewa kaman gaskiya wadannan matsalolin nan za ta sauka kada ta zo kasa mutuwar da ake yin kan titi da hasarin dai ta zo kasa.
To wayannan bayanan da kai galibi cikin gari ne ka faɗi to ina matsayin kuma manya-manyan tituna da ke tafiya zuwa wurare masu nisa.
To ai wani lokaci mun fira cewa adadin 'yan sandan da muke da shi ba su da yawa. Mun yi wannan magana gaskiya saboda in mun ka duba yanzu jama'a na barin kauyukan suna shigo cikin manya-manyan gari. To su in ka duba adadin population kenan adadin jama'a da ke cikin mu ce kamar Greater Accra da Ashanti region da Northern region da Sekondi Takurani sai ka ga kamar jama'a duka ana gudu wurin ana zuwa cikin manya-manyan garuka. To shi dai sai mu ce cikin watannin da ya wuce sai mu ce minista mai kula da sha'anin arziki tattalin arzikin kasa finance minister kenan ta ba da umurni da hukumar 'yan sanda ke na Ghana police su yi kokarin ya so su duki mutane sai mu ce 2000 kenan 2000 a rubuta mutane matasa in ya so a training su a duke su IT. Muna da niyyar cewa kamar wanga 2000 in sun ka samu training sosai an ka gwada a musu IT in sun ka zo to za su taimake ya so a iya a samu 'yan sanda dai wuraren da za mu ce kamar wuraren da yanzu aka 'yan sanda ba su. Amma mun ka duba ma akwai wani bincike da kuma ta fito muna dai duba wannan bincike na gwadawa kamar cikin Ghana baki daya akwai wani hanyar da gaskiya take da tsoro sosai kan batun hasari ta ce coast road nan kenan wai mutane na mutuwa da dama don an duki wannan titi ai misalayya da dama cikin Afirka yana nuna cewa kamar ya fi gwamnati ta tashi ta saya in ya so a duba yadda za a yi a magance wanga masoyin kan hanya. So muna dai mu ma dan kokarinmu in ya so wannan alkawalin da an ka yi a duki yan sanda 2000 aiki to muna dai saye kuma muna tunasar da gwamnati ta yi kokari in ya so a duki wannan matasa saboda amfani na cikin da dama saboda na farko kaga matasa sun samu aiki su yi sa'annan na biyu kuma za mu samu kuma yan sanda dan yawa kadan saboda mu iya mu cika alkawari sai mu ce hukuma United Nations kenan Majalisar Dinkin Duniya don yanda suke nufi cewa kamar ayi kokari kowane mutane 500 kenan ayi kokari a samu dan sanda daya baya ni 500 is to 1 kenan so muna dan kokarin mu saboda ayi shanin din security din da kyau.
Jama'a burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar Val Bakiya ya tsara a kasar Ghana da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makiri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida baba. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau da ce hakika yayin da ake ci gaba da bikin makon ranar shayar da jarirai nonon uwa zalla. Yana da kyau iyaye su yi amfani da shawarwarin da likitoci suka dade suna bayarwa na shayar da jarirai nonon uwa zalla domin hakan na da matukar muhimmanci. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Yake barkewar cutar amai da gudawa a wasu jihohin Najeriya irin su Kano da Katsina da Jigawa da Gombe da Bauchi da ma jihar Sokoto wani abin tayar da hankali ne matuka ganin irin dambin asarar rayuka da ake samu a dalilin wannan annoba ta amai da gudawa. Dan haka muke kira ga gwamnati da hukumomi na lafiya cewa da su yi duk mai yiwuwa wajen magance wannan matsala. Da fatan Allah ya kawo mana karshen duk wasu cututtuka masu yiwuwa bil'adama kisan mummuki a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Sako daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalolo da malam mai zanen hula Gwalolo jihar Bauchi kace salam biyo ya Hausa ku ba mu dama mu yaba wa rundunar sojojin Najeriya bisa namijin kokari da suka yi wajen hallaka masu garkuwa da mutane kimanin 40 a jihar Zamfara. Allah ya kara ba su sa'a amin. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To baballe a takaice, jiragen yakin Isra'ila sun buge wasu wurare biyu da suka auna a zirin Gaza wanda ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce martani ne ga harin bama-bamai mai kiran balan-balan da aka cillo daga zirin Gaza zuwa Isra'ila din. Harin sojin Isra'ila da ya fada a cikin harabar ma'aikatar sojin Hamas kuma inda ake jefo bama-bamai na balan-balan zuwa Isra'ila ya tada wuta akan filin gona kana lalata amfanin gona. Sai dai ba a samu labarin asarar rayuka a Isra'ila ko Gaza din ba. Rundunonin India da na China sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta Himalaya inda sojoji daga kasashen guda biyu suka yi ta'arin gama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin India. Ko da yake sadarwar na zama nasara ne da aka samu wurin warware takaddamar iyakar da ta gurbata dangantakan kasashen biyu na Asiya, amma duk da haka da sauran rina aka ba. A ƙarshe, hukumomi a Australia sun ce an samu kamuwa da COVID-19 na tarihi da ma mutuwa guda biyu a yau Asabar galibi a jihar New South Wales inda aka gargaɗi mutane da su zauna gida domin takaita yaduwar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Delta. Da yake jawabi ga manema labarai a Sydney, ministan New South Wales Brad Hazard ya ce jihar ta samu mutane 319 da suka ɗauki cutar a yankin tsakanin sa'o'i 24, adadi mafi yawa da aka taɓa samu a cikin wuni guda a nan South Wales tun lokacin da annobar ta ɓarke. Ita ma makwabciya jihar Victoria ta samu sabbin kamuwa 29, adadi mafi yawa a wannan shekaran bayan da jihar ta ayyana dokar kulle na kwanaki 7 a farkon wannan mako.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.